da dukkan alamu kudurin dokar da shugaba Muhammadu Buhari ya ba da sanarwar zai fara amfani da ita domin kwace dukiyoyi da kadarori nau'in da ake zargi da cin hanci da rashawa na dan karamin lokaci kafin kotu ta tabbatar da laifin yana ci gaba da kawo cece kuce tsakanin yan siyasa da kuma waɗansu lauyoyi masu rajin kada haƙoƙin bil'adama da bin dokoki na demokradiyya. Shugaban da ya rataba hannun ne domin kokarin tabbatar da cewa an samu nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa, yayin da waɗansu 'yan siyasa suke ganin cewa yana so ya amfani da wannan dokar ne wurin ƙuntata waɗansu masu adawa da shi ko kuma waɗanda ba sa ba shi goyon baya. Malam Garba Shehu, kakaki a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya, ya bayyana cewa lalle wasu 'yan siyasa ko lauyoyi ba su fahimci wannan ƙudurin dokar ba.
Abin da wannan doka take so ta yi shi ne jingine dukiya da ake zargi cewa arfajiya ta sata ce ko ta rashawa. Doka ta ba da iko ga shugaban ƙasa ya saka ya jingine temporary wato ne takaitaccen lokaci har sai an gama bincike ko kuma an gama shari'a. Me yasa aka yi haka? Saboda mutum da yawa an aka ce yau ga zargi ana yi akan abin da ya sata ko ya ɗiba. Babu wannan doka. Kafin ka ankara me ake ciki an wawashe dukiyar nan an fita da ita kasar waje ko kuma an salwantar da ita. Bukatar gwamnati shi ne abin da ake nema a hannun mutum kada a rasa shi. In ka ɗiba ma naka bane to dukiyar nan a dawo da jama'a gida. Shi ne wannan ma'ana na.
To amma su lauyoyi suna cewa kotu ce kadai za ta iya ba da irin wannan ƙudurin ko umarnin ya zama doka.
Ita wannan doka abin da ta yi ba ta ce a yi shi ne. Shugaban ƙasa ya ba da umarni ga babban lauyan gwamnati wato Attorney General ya je gaban mai shari'a ya nemi izinin a tsora temporary wato a dakatar da amfani da wannan har sai an gama ke ko kuma an gama shari'a a kai. Saboda haka kotu ba a kwace mata aikin ta ba.
Amma kamar EFCC da ICPC ba za su samu yin irin wannan aikin da wannan doka ko kudure na shugaban kasa ba?
Idan da suna da ita suna da wannan iko da za su dawo a fito da wannan sabuwar doka ba. Gazawa ko cikas da suke samu akan aikin nasu shi yasa shugaban kasa ya fito da wannan don a gaggausa mu a samu nasarar yaki da rashawa da cikin.
Amma wani ƙwararren lawyer kuma masani sha'anin kundin tsarin mulki na Najeriya, Barista Abdulhamid Muhammad, ya bayyana min cewa babu dalilin yin wannan kudurin dokar saboda hukumar EFCC da ICPC suna nan suna aikin su kuma doka akan haka ta sani ba kuma zai kawo matsala ba.
To ai ita dokar ainihin da na yi bayani a baya waɗannan dokoki guda biyu da na ICPC din da na EFCC din sun yi tanaji akan yin haka. Ba za a zo a kai maka karan tsaye ba akan abin da ta mallaka ba. A zo a ce shikenan an kwace su ba sai in wani ya zo ya kawo kuka ko kuma su jami'an gwamnatin da suke waɗannan cikin jami'an gwamnati waɗanda suke aiki a waɗannan hukumomi su zo su fara bincike domin su zo ka yi jawabi. Sai ma an yi jawabin ta a rubuce sai an yi bincike sannan a ɗauki matakin da za a je a samu waɗannan gidaje ko waɗannan kadarorin nata a zo a ce to kuma ba ma a yin hakan sai an je an samu izinin kotu. Ita kuma kotu sai an kai mata hujja. Shin ga laifukan da ake ganin wannan ya yi ga zargin da ake fushi kuma ana ganin cewa waɗannan abubuwan za su salwanta. Shi ne yasa sai a ce to shikenan kotu sai ta ba da wucin gadi ta ce to rike su a hannun kotu har sai an gama magana ko kuma su hukuma su rike a hannunsu har sai an gama bincike. To ka ga wannan maganar kuduri na shugaban kasa wanda ya rubuta ko ya sa hannu ko yana kokarin sa hannu ya saba waɗannan dokokin saboda waɗannan dokokin cewa suke sai an gayyace ka sai kuma ka zauna da hukumar bincike su yi bincike su tabbatar da ga yanda jawabi yake. In ka ba da jawabin ka akan bincike ya nuna sannan kuma su je su nemi izinin ko sannan a aiwatar. Ba a yin haka kawai dole a ce tashi tsaye a karan tsaye ma kayan jama'a ko kuma dukiyoyin jama'a a ce an yi haka sai bincike ya nuna haka kuma sai an samu izinin ko.
Barista Abdulhamid Muhammad kenan da Malam Garba Shehu suna tattaunawa akan al'amarin da ya shafi wannan kudurin doka da shugaba Muhammadu Buhari yake so ya amfani da ita domin tabbatar da an ƙara ƙarfafa matakan yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin Najeriya. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.